there's a whole bunch of... The Voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Laraba 26 ga watan Yulin shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai.
Amurka za ta tura wa Ukraine ƙarin agajin soja na dala miliyan 400 ciki har da makaman kariya ta sama, ƙananan jiragen sama marasa matuki da kuma motoci masu sulke. Wani tsohon sojan Amurka da Rasha ta sako a bara a ƙarƙashin wani shirin musayar fursunoni ya ji rauni a lokacin da yake taya Ukraine yaƙi da Moscow. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun aiwatar da dokar rufe wuraren gyaran gashi da jiki na mata a faɗin ƙasar a jiya Talata, bayan cikar wa'adin wata ɗaya da aka ba masu masana'antun.
To, bayan labaran duniya, za ku ji cewa domin tunkarar matsalolin da tashin farashin man fetur ya haifar, babban bankin Najeriya ya bada sanarwar ƙarin kuɗin ruwa.
Fatan da muke yi shine zai hana hauhawan farashi da ke faruwa. So, banki yana iyaka abin da yake yi domin hauhawan farashi sauka.
A jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya kuma rundunar ‘yan sanda ta gabatar da mutane 78 da aka kama bisa tuhumar aikata laifuka daban-daban ciki har da kisan wani ɗan sanda.
An yi fara ne an kashe ma'aikaci, aka ce mu ne muka kashe ma'aikaci.
Ni kawai a loti ne ‘yan sanda suka kama ni.
Mun ɗauki kayan mutane, mun je siya ne, muka ɗauki taliya da mai, yunwa ne ya sa muka ɗauka.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za a ji shirinmu na baki mai yanka wuya. To, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Amurka za ta tura wa Ukraine ƙarin agajin soja na dala miliyan 400 ciki har da makaman kariya ta sama, ƙananan jiragen sama marasa matuki da kuma motoci masu sulke, a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Talata. Za a samar da makaman ne a ƙarƙashin tsarin Presidential Drawdown Authority da ke samar da makamai ga ƙasashen waje cikin sauri, wanda ke ƙarƙashin ma'aikatar tsaron Amurka. Wata sa'i ma kayayyakin na isa cikin 'yan kwanaki bayan an amince da su. Kayayyakin za su fito ne daga rumbun da ake jirge tarin makaman Amurka da ba a amfani da su. Sanarwar ba da agajin na zuwa ne a daidai lokacin da sojojin Ukraine ke ci gaba da kai hare-hare a hankali akan dakaran Rasha da ke mamayar ƙasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce za a ba da tallafin ne da nufin ƙarfafa gwiwar sojojin Ukraine a fagen daga da kuma taimaka musu kwato yankunan ƙasar. Wani tsohon sojan Amurka da Rasha ta sako a bara a ƙarƙashin wani shirin musayar fursunoni ya ji rauni a lokacin da yake taya Ukraine yaƙi da Moscow. Trevor Reed, wanda Rasha ta tsare sama da shekaru biyu, ya samu 'yanci a watan Afrilun shekarar 2022, ya samu raunuka bayan da ya taka wata nakiya da aka binne kimanin makonni biyu da suka wuce, amma yana samun sauki a wani asibitin Jamus, a cewar kafofin yada labaran Amurka. Amurka ta sha gargaɗin Amurkawa a kan su kauce ziyartar Ukraine a lokacin yakin, balle ma su ce za su shiga cikin sojojin Ukraine a yakin da suke yi da Rasha. Duk da haka, Reed na daga cikin dubban mayakan Amurka da ake kyautata zato sun shiga rundunar sojan Kyiv. Amma mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Vedant Patel, a lokacin da yake bayyana raunin da Reed ya samu a fagen daga, ya ce Reed ba a madadin gwamnatin Amurka ya je wani aiki ba. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun aiwatar da dokar rufe wurin gyaran gashi da jiki na mata a faɗin ƙasar a jiya Talata, bayan cikar wa'adin wata ɗaya da aka ba masu masana'antun, lamarin da ya sa dubban mata rasa aiki a ƙasar da ke fama da talauci. Tun bayan komawa kan karagar mulki kusan shekaru biyu da suka wuce, hukumomin Taliban masu ra'ayin riƙau suka sanya tsauraran matakai akan 'yancin mata tare da hana su damar samun ilimi, fita bainar jama'a da kuma yin ayyuka da yawa. Masana'antun gyaran jiki su ne ayyuka kalilan da suka rage da mata ke yi a Afghanistan, kuma wurin zuwa don yin mu'amala da juna. Rahotanni sun ce galiban masu aiki a masana'antun su ne karfin gidajensu. Dokar ta sa an rufe masana'antun mata kusan 12,000, ciki har da guda 3,000 a babban birnin Kabul, da kuma ba wato da suka ba mata kusan 60,000 aiki, a cewar wata kungiyar masu masana'antun a Afghanistan. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan, babban bankin Najeriya na CBN ya ba da sanarwar ƙara kuɗin ruwa daga kashi 18.5 zuwa 18.75 cikin 100, wato maki 25 na kashi 1/100 kenan. Matakin, a cewar babban bankin, na da manufar magance matsalar hauhawar farashin kayayyaki sakamakon tashin farashin man fetur da ya biyo bayan cire tallafin man da gwamnatin tarayya ta yi. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoto.
Mukaddashin gwamnan babban bankin Najeriya, wato CBN, Olusegun Shonubi ne ya bayyana hakan ranar Talata bayan taron kwamitin kula da manufofin kuɗi na bankin, wato MPC, da ya gudana a birnin tarayya Abuja. Yana ne cewa kwamitin ya mayar da hankali ne kan yanayin hauhawar farashin kayayyaki da kuma illar da zai iya ci gaba da jawo a fannin tsadar kayayyaki masarufi da tasgaro a samun kuɗaɗen shiga na cikin gida. A takaice, Olusegun ya ce kwamitin manufofin ya yanke shawarar ƙara kuɗin ruwa da maki 25 tare da amincewar mambobinsa mafi rinjaye don samun ci gaban darajar manufofin kuɗin Najeriya, wanda a takaice kuɗin ruwan ya tashi daga kaso 18.5 zuwa kaso 18.75 cikin 100. Ɗaya daga cikin mambobin kwamitin manufofin kuɗi na bankin CBN, Farfesa Aliyu Rafindaɗi Sanusi, ya yi ƙarin bayani akan ababen da kwamitin MPC ya cimma a yayin taron su na wannan karo.
Kamar yadda muka saba, shine bayan wata biyu mukan taru mu duba yanda abubuwa na tattalin arziki na duniya da na cikin kasan nan suka wakana cikin wata biyu da suka wuce, da kuma nan gaba abin da za su faru. Sai mu duba mu ga me ya kamata a yi, misali akan hauhawan farashi shine abin da muke duba na harko, sai kuma farashin da ke faruwa a cikin kasuwar shinku, sai kuma batun hada-hadar yau da kullun ta output. Wannan meeting din da muka yi, mun duba mun ga cewa akwai abubuwan da sabo gwamnati ta yi, kamar cire tallafin man fetur da kuma hada kasuwar shinku da ta gwamnati da wadda ba ta gwamnati ba, duk za su iya shafar hauhawar farashi. To, sai muka duba a hannu na farko, za ki ga zai daga farashin kayan masarufi, idan kuma wannan abin ya faru shi ma zai iya shafar tattalin arziki na kasar baki daya. To, sai muka ga menene ya kamata mu yi. Abin da muka lura cewa, to in muka kyale hauhawar farashin nan ta ci gaba, za mu kasa cimma bukatunmu a banki, kana abin tattalin arzikin ma zai kuce. To, shine muka ce to sai a ƙara farashin kuɗin ruwa, mun ƙara shi a maki 25 cikin 1. Fatan da muke yi shine zai hana hauhawar farashi da ke faruwa. So, gwamnati yana iyaka abin da yake yi domin hauhawar farashi sauka.
A wani bangare kuma, babban jami'i a bankin CBN ya yi bayani akan yadda suke sanya ido akan masu sana'ar POS da kuma batun wa'adin daina amfani da tsoffin takardun kuɗi a ƙasar.
Sunana Haruna Mustafa, jami'i ne kula da harkan bankuna a babban bankin Najeriya. Yanda shi mukaddashin gwamna ya yi bayani, muna da tsare-tsare da yawa. A kullum mukan sa ido a yanda su ƴan agents da suke tafiyar da harkan su. Akwai ainihin wato mutanen da suke sa ido ga su wayannan agents. Su agents nan ba da su muke hurɗa ba, ainihin waɗanda suka nada su ana kira su super agents. Idan muka ga cewa sun kauce ƙa'ida, akwai horo da muke musu, kuma akwai jami'o'inmu da suke sa ido kullum a yanda suke tafiyar da harkunan su. Yadda shi makaddashin gwamna ya bayani, duk wanda ke da wani korafi a zo babban banki, muna da sashi da ake kira consumer protection, masu sa ido a irin na korafe-korafen da mutane suke da shi, su kawo wayannan korafen. In Allah ya sa yadda, za a duba kuma za a ɗau mataki a kansu. Su sababbin kuɗaɗen nan suna shigowa a hankali, muna janye su tsofaffin, kuma in Allah da kafin a kai wannan wa'adin, za a ga cewa sababbin kuɗaɗen yake zirga-zirga. Amma wannan karan ba za mu zo a yi ta hayaniya a kai ba. A hankali a hankali za a janye tsofaffin sannan sababbin za su shigo in Allah ya so yadda.
Matakin da taron kwamitin MPC ya cimma a wannan karo dai shine na farko tun bayan kafa sabon gwamnati da shugaba Bola Tinubu ke jagoranta. Kazalika matakin kwamitin na wannan karo shine na farko a cikin kimanin shekaru 10 ba tare da gwamnatin bankin CBN Godwin Emefiele wanda shugaba Tinubu ya dakatar a ranar 9 ga watan Yuni shekaran nan da muke ciki. Lima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Halima Abdulrauf, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram har ma da YouTube. Ga Maryam da cigaban labaran duniya.
Yankunan da ke gabar tekun Mediterranean da yawa sun samu kansu cikin yanayin tsananin zafi a jiya Talata, kuma jami'an kwana-kwana sun yi ta kokarin kashe gobara a wasu yankunan. A kasar Algeria akalla mutane 34 suka mutu. A Croatia kuma gobara ta tashi a tsakanin kilomita 12 da birnin Dubrovnik a daren jiya Talata. Yanayin ya shafi kasar Girka sosai, inda hukumomi suka kwashe sama da mutane 20,000 daga gidaje da wuraren shakatawa a kudu da tsibirin Rhodes da ake zuwa yawon bude ido a cikin 'yan kwanakin nan. Kusan 'yan yawon bude ido 3,000 ne suka koma gida ta jirgin sama zuwa jiya Talata, a cewar alkaliman ma'aikatar sufuri ta kasar. Haka kuma masu jagorantar yawon bude ido sun soke tafiye-tafiyen da suka shirya yi. Daga kausan lafazi, shugaban majalisar wakilan kasar Somalia ya yi Allah ware da harin bom din da aka kai a wani sansanin soja a ranar Litinin, wanda ya yi sanadin mutuwar sojoji 25 tare da jikkata wasu fiye da 70. Sheikh Adan Muhammad Nur, wanda aka fi sani da Adan Madube, ya ce yana kyautata zato masu yi wa kasa zagon kasa ne suka taimaka wajen kai harin bom din. Na san a cikin jama'a akwai masu kwazo, masu mutunci, amma da sa hannun maciya amana a haran. Na sha zargin hakan, san ba za a lamunci hakan ba, a cewar Muhammad a cikin wani sakon bidiyo da kafafen yada labaran kasar suka wallafa. Kungiyar mayakan Al-Shabab ta dai dauki alhakin kai haran. A wata sanarwa da ta fadda ta kafar Telegram, ta ce ɗaya daga cikin 'yan kunar bakin wakenta ne ya kai haran.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Borno da ke arewa maso gabas ta gabatar da wasu mutane 78 da aka kama bisa tuhumar aikata laifuka daban-daban, ciki har da kisan wani dan sanda. Wakilinmu Haruna Dauda Biyu na dauke da karin bayani.
Waɗannan mutane guda 78 da aka gurfanar da su a gaban manema labarai dai ana zargin su ne da aikata laifuka daban-daban, ciki har da wannan kisan kai da satin kayayyakin jama'a da hada-hadan tabin wiwi da fasa gidajen mutane da kuma kwatin wayoyin hannu. Sai dai daga cikin waɗannan mutanen da ake zargin, wasu sun amsa laifukan da ake zargin su da shi, wasu kuma sun musanta wannan zargi. Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno ya ce an kame waɗannan mutane ne da ake zargin cikin wata guda, wato wannan wata da muke ciki. Yan sanda na shirin gurfanar da su a gaban kuliya. Kwamishinan 'yan sanda Muhammad Lawal Yusu ya ci gaba da bayani yana mai cewa,
saboda laifukan nan da ke faruwa cikin al'umma yake faruwa, yaran nan suna da iyaye, suna da 'yan uwa masu aikata laifin nan. To akan wannan jadawali ne sai muka yi hubbasa wajen tabbatar da cewa mun kyautata tsaro a cikin birnin Maiduguri da kuma wannan jiha mai dimbin tarihi. Sakamakon haka sai muka kai samane a unguwanni da matasa da suka shiga cikin harkokin shaye-shaye da soke-soke da wuka da kwacewa mutane wayoyin su na salula. To a ciki sai muka samu nasarar shafke wajen yara wajen 78. Mun kama kayan maye a wajen su irin social issue su ganyen wiwi har da makamai suke aiki da shi. Sai kuma wani abin alhini da ya same mu, ɗaya daga cikin mu danmu ma'aikacinmu ya rasa ranshi a hannun waɗannan bata gari, yana tare da crack unit constable Baba Gana Mala. Toron da ya zo gida wannan anguwa na Artillery a nan Maiduguri, su waɗannan bata gari sun zungu wajen suna ganin shi sun afka mishi, ɗaya daga cikinsu ya sa wuka ya cike shi a baya. To cikin mutane na gari da muke da a lokacin da abin ke faruwa, wani ya ɗauki bidiyo na abin. To Allah ya taimake mu ya bamu bidiyo ɗin, a ciki muka kama waɗannan mutane waɗanda muke zargin da haɗin bakinsu da sa hannunsu aka yi wannan.
Ko me mutanen da ake zargan ke cewa ne game da wannan zargi da ake musu?
Ni ina yaren buri ne, ina ba hankwata su buri.
Kaman me kuke me yake zargan ku da shi?
An yi fara ne an kashe ma'aikaci, aka ce mu ne muka kashe ma'aikaci.
Ba ka cikin wanda ka kashe ne?
A ba na cikin wanda na kashe, wani police.
Ita wannan yarinya da kuke tare da ita ba?
Wannan yarinya ita soyayyanta ya buge wani ne, ya buge police, policen ya fadi a kasa ko wutan soyayyanta, soyayyanta yana duke shi.
Kin wanda ake zarga da kashe mu? A'a, ni kawai ina bakin shago na ne aka baka ce mun kulle shago. Gowon shiga mota mutum
kana wani angwani?
Ina bayan kwatas.
Me kai ya ka?
Ni kawai ina wanki a cikin loji.
Police wani
loji na Atler na Mike. Ina wanki ne kawai a police scars suka zo suka same mu masu aiki ne a wajen kawai suka doki manager da farko suka ce gaba ɗayan su mu kwashe su mu tafi da su suka kwashe mu suka samu mota.
Shekaran ki nawa?
19.
To me kika yi haka kenan?
Ni kawai a loji ne yan sanda suka kama ni.
A loji aka kama ki?
Wani lokaci ne aka kama ni a lojin Atlant.
Me yake ki lokacin kina zuwa wurin ne kawai?
A'a, ba ma akwai saure na o.
Kina zuwa wurin? To ana zargin ku da kashe wani dan sanda.
Ni ban san abubuwan sun sauka.
To aka ya kama ki?
Ni a lojin ne.
A wani anguwa?
Atlant.
Bayan kwatas sai inda aka kashe wannan dan sandan kenan.
Inda aka kashe dan sanda daban, inda an kama ni daban.
Me kika ya kawo kina?
Mun dauki kayan mutane.
Aina?
A Bolori.
Kun je sayan abu ne ko duka ku koya?
Mun je siya ne, muka dauki taliya da mai.
To me zai ku da wannan kayan?
Yunwa ne yasa muka dauka.
Wasu mutane da rundun yan sandan jihar Borno ta kame kenan, kuma da ake zarga da aikata laifuka daban-daban ke mai da martani kan zargin da ake masu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, kana manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Baki mai yanka wuya. A ƙarshe dai, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu zai gabatar da sunayen ministocinsa a gaban Majalisar Dokoki ta Tarayya, yayin da 'yan ƙasar suka jima suna dakon jin ministocin. Assalamu alaikum. Rahotanni da raɗe-raɗi sun daɗe suna zagayawa a kafafen sada zumunta, har ma da bakuna da zukatan 'yan Najeriya, dangane da sunayen waɗanda za a naɗa ministoci da za su yi aiki a sabuwar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu. Wannan yanayi ya bayyana ƙarara yadda 'yan ƙasar suka zaƙo su ga waɗanda za a naɗa ministocin, a yayin da wasu masharhanta ke ganin ma shugaban kasar ya yi jinkiri sosai wajen bayyana mukarraban gwamnatin tashi, duk da yake yana da sauran kwanaki kalilan a wa'adin da kundin tsarin mulki ya bashi na naɗa ministocin. Kundin na tsarin mulki dai a sabuwar dokar da gwamnatin da ta gabata ta yi wa gyara ta baiwa shugaban kasa da gwamnonin jihohi wa'adin kwanaki 60 daga ranar da aka rantsar da su domin gabatar da sunayen ministoci a matakin tarayya da kwamishinoni a matakin jiha ga majalisun dokoki domin tantancewa da su. Babban lauya kuma masani kundin tsarin mulki Suleiman Usman Tsaki ya yi bayani kan tsarin na naɗin jagororin na gwamnati.
An ƙayyade wa'adi na kwana 60 wanda dole ne shugaban ƙasa da kuma gwamnati su tura sunayen ministoci da kwamishinoni ga majalisar tarayya ta ƙasa da kuma majalisun jihohi domin a tantance su idan majalisa ta amince da su, sannan shugaban ƙasa ta jefa ministoci sai ya naɗa su, sannan shi kuma gwamna yana da kwamishinoni ne a rantsar da su ci gaba da aiki. Waɗanda aka gabatar za su bayyana gaban majalisa su gabatar da bayanan tarihin rayuwarsu da kuma abubuwan da suka yi na aiki da kuma ilimi ko sana'a da kuma domin su gabatar da takardu domin mai sa ta duba ta ga cancanta ta waɗannan mutanen. Kafin ma a kai majalisa akan tura sunayen wajen hukumar tsaro, hukumar ‘yan sanda na ciki, wato DSS da sauran jami'an tsaro waɗanda suka dace domin binciken waɗannan sunayen su ga cancanta suka kan anaɗa su, saboda shugabanci ne na jama'a a mataki mai girma a tarayya ko a jiha. Ya kamata a ce wanda za a danka ma wannan matsayi da kuma amana ta mutane ya kasance ya tsere matsara, yana da cikakken kwarewa da kuma bai da wata illa wadda za ta iya kawo cikas ga tafiya gwamnati.
To idan wataƙila aka sami rashin jituwa, shugaban ƙasa ya aika da sunaye kila daga cikinsu ‘yan majalisa suka ƙi amincewa da wasu ko kuma wani, shin shugaban ƙasa na da ƙarfin ikon da zai ci gaba da naɗa shi ko kuwa wajibi ne sai dai ya sake gabatar da wani?
Wajibi ne sai dai ya gabatar da wani, bai da wani zaɓi, saboda harkar tafiyar da mulki na ƙasa ba abu ne na son rai ba, abu ne na bin doka da ka'ida. Kuma a tarayyar da muke da ita ta Najeriya, an rarraba iko na gwamnati, ɓangarorin gwamnati daban-daban. Akwai ikon shugaban ƙasa, akwai ikon majalisa, akwai kuma na ɓangaren shari'a. Kowane ɓangare dole ne ya tsaya daidai inda aka tsaya da shi, saboda a samu jituwa da kuma tafiyar da ƙasa ba tare da cece-kuce ba.
Saboda a can baya ban sani ba, menene ya bambanta wannan al'amarin da kai magana yanzu da kuma irin tarihin da aka samu a can baya na wani da shugaban ƙasa ko kuma shugaban ƙasar da ya gabatar a matsayin shugaban wata hukuma ta yaƙi da ci-hanci da rashawa, inda 'yan majalisar suka fito suka yi fatali da shi, suka nuna ba su amince da shi ba, amma bai hana shugaban ƙasa ko kuma bai hana shi ci gaba da shugabancin wannan hukuma da shugaban ƙasar yake yana so ya shugabanta ba.
To wannan yana da ɗan bambanci. Ita wannan hukuma dai ta ESCC ba tsarin mulki ya kafa ta ba har yanzu. Doka ce ta kafa ta. Sannan dokar ta ba da dama da kuma sauran dokoki na ƙasa, duk inda shugaban ƙasa ke iya naɗa mutum, to yakan naɗa wani wanda zai yi aktin a wannan wuri, idan ofis ne misali. Amma irin majalisar zartaswa ta tarayya ko kuma a jiha, majalisa ce wadda ta kumshi jama'a da yawa, wadda kafin ma a kafa ta sai an gabatar da sunayen waɗanda aka zaɓa ɗin an amince da su, sannan ne kadai ma shugaban ƙasa zai rubuta musu takarda ta naɗi. In an rubuta takarda ta naɗi, sannan a rantsar da su, sannan su yi bayanin ƙaddarorinsu, sannan su fara aiki. Wannan shi ne mataki. Kuma sai sun haɗu a matsayin majalisa suke aiki, ba guda-guda suke yin aiki ba.
To shin waɗanne irin mutane ne 'yan Najeriya ke fatan ganin sun sami shiga a wannan jerin sunayen? Nasura Ashir Sharif shi ne shugaban gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya.
A gaskiya ƙasar ta sha wahala, kuma wato cibiyoyin gudanarwa da gwamnatoci sun rushe da gaske. Saboda haka fi sabilillahi a yanzu ana buƙatar a samu mutane wato zaɓaɓɓurai masu kuma nagarta. Idan baka samu mutane masu nagarta da za su rike mukamai a gwamnati ba, to za a samu matsala, domin za a ci gaba da idan yanzu. Saboda haka ya kamata shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya tsaya ya zaɓi mutane wanda zai tabbatarwa da ƙasa cewar cancanta da gogewa da kyawawan ɗabi'u ya sa ya zaɓo su. Mun san zai gaba da matsaloli na 'yan siyasa da suke kallon sun ba da gudunmawa wajen kafa gwamnati da sauransu. To amma akwai guraren da ya kamata a duba a cire son zuciya, a dauko mutane bisa cancanta da gogewa da kuma kyakkyawan tarihi da suka bari akan a rayuwarsu ta aiki a ba su irin wannan mutane domin a samu musamman abubuwa guda uku. Na farko harkar tsaro na ƙasa, ya kamata a tabbatar da an sa mutanen da za su yi. Na biyun su harkar tattalin arziki ƙasar da ya lalace, da harkokin shigar da tara kuɗaɗen shiga na ƙasa an riga an lalata waɗannan guraren. Ya kamata a samu mutane da gartattu wanda mutane sun yarda da su a nan. Sannan harkar ilimi, ya kamata ya sake duba maganar ilimi. Wannan bil da aka zo aka bashi ya sa hannu a gudundube, ya kamata ya sake tsayawa nazarinsa. Maganar cewar gwamnati cin hannu kai tsaye gaba ɗaya ga harkar ilimi a ƙasa, gaskiya akwai sake a wannan al'amari. Ni da gani ya kamata ya sake zuwa wannan al'amari, kuma ya nemi mutane gogaggu da za su iya su yi wannan aiki.
Akwai waɗanda ke magana kaman a samun raba daidai a dangane da abubuwan da aka daɗe ana cece kuce da su, wato yankuna na Najeriya, yanki-yanki na Najeriya. Shin kana ganin wannan gwamnati tana da yanzu wannan dama da za ta yi wannan, koko kana ganin a bisa ga maganar ka cancanta nan da ya kamata kura ku daga ɓangare guda suka fito?
To shi minista kundin tsarin mulkin ƙasa ya faɗi yadda za a yi, kowace jiha za a bata, saboda wannan yana da. Amma ko da shi din ya kamata a zaɓi mutane, ba wai kunin ko a sa gwamna ‘yan kunin ɗan uwansa ko ƙaunin matarsa ko wani abu makamashi wajen ba, ɗauko mutumin da mutane za su iya samun yaƙini cewar sun san ya san me yake kuma zai iya canja abubuwa. Sannan ragowar muƙamai na ƙasa, ni kullum matsayina shi ne a kula a dinga duba cancanta da gogewa da kuma rekod na mutum.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Dadi Balawe da ya haɗa mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC. To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To a takaice, Amurka za ta tura wa Ukraine ƙarin agajin soja na dala miliyan 400, ciki har da makaman kariya ta sama, ƙananan jiragen sama marasa matuƙi da kuma motoci masu sulke, a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Talata. Za a samar da makaman ne a ƙarƙashin tsarin Presidential Drawdown Authority da ke samar da makamai ga ƙasashen waje cikin sauri, wanda ke ƙarƙashin ma'aikatar tsaron Amurka. Wata sa'i ma kayayyakin na isa cikin 'yan kwanaki bayan an amince da su. Kayayyakin za su fito ne daga rumbun da ake jibge tarin makaman Amurka da ba a amfani da su. Wani tsohon sojan Amurka da Rasha ta sako a bara a ƙarƙashin wani shirin musayar fursunoni ya ji rauni a lokacin da yake taya Ukraine faɗa da Moscow. Trevor Reed, wanda Rasha ta tsare sama da shekaru biyu kafin ya samu 'yanci a watan Afrilun shekarar 2022, ya samu raunuka bayan da ya taka wata nakiya da aka binne kimanin makonni biyu da suka wuce, amma yana samun sauki a wani asibitin Jamus, a cewar kafofin yaɗa labaran Amurka. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun aiwatar da dokar rufe wurin gyaran gashi da jiki na mata a faɗin ƙasar a jiya Talata, bayan cikar wa'adin wata ɗaya da aka ba masu masana'antun, lamarin da ya sa dubban mata rasa aiki a ƙasar da ke fama da talauci. Tun bayan komawa kan karagar mulki kusan shekaru biyu da suka gabata, hukumomin Taliban masu ra'ayin riƙau suka sanya tsauraran matakai a kan 'yancin mata, tare da hana su damar samun ilimi, fita bainar jama'a da kuma yin ayyuka da yawa. Masana'antun gyaran jiki su ne ayyuka ƙalilan da suka rage da mata ke yi a Afghanistan, kuma wurin zuwa don yin mu'amala da juna.
Tuma saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Sai kuma can, idan Allah ya kai mu da ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar, wato ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Dadi Balawe da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Murtala Faruk Sanyinna ke muku fatan alkhairi. Ma'assalamu.